sashen Hausa na muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmu Ci Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 25 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai.
Shugaban Joe Biden ya ba da sanarwar sanya tsarin takunkumai da za su yi tasiri mai tsanani akan tattalin arzikin Rasha biyo bayan mamayar Ukraine da ta yi. Shugaba Vladimir Putin din na Rasha ya karɓi bakuncin Prime Minister Pakistan Imran Khan a wata tattaunawa mai tsawo a jiya Alhamis. Rundunar 'yan sandan Rasha ta tsare fiye da mutane 1,300 masu zanga-zangar adawa da yaƙi a wasu biranen Rasha 50 a jiya Alhamis.
To kanin labarai kenan a babin rahotanni za a ji cewa a ci gaba da yaki da Boko Haram da Najeriya ke yi ta fuskoki daban-daban. Gwamnatin kasar ta ce za ta kafa wata cibiyar kasuwanci ta ƙasa da ƙasa a jihar Borno mai fama da 'yan bindigar, kuma tuni wasu 'yan kasuwa suka yi bajin kolin nuna cewa hakan mai yiwuwa ne ciki har da waɗannan.
Mu muka kera mota wanda yake aiki da hasken rana wanda ake charge shi, wato bashi da inji a jikinsa. Shi wannan ba ruwansa da wani zuba mai ko fetur ko wani bakin mai.
To ta yaya yakin da Russia mai arzikin man fetur ke yi a Ukraine zai shafi Nigeria wanda ita ma ke da arzikin man fetur?
Zai shafi Najeriya ne saboda kuɗaɗen shiganta zai ƙaru, saboda ƙasa ce da ta dogara daga kashi 80 zuwa 90 daga kuɗaɗen da ake samowa daga sai da ɗanyen man fetur. Amma kuma za ta koma ta wahala saboda tana shigo da ɗanyen man fetur.
Sannan za a ji cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta sake komawa kan batun nan na samar da kariya da fansho ga shugabanninta, wanda kungiyoyi a Najeriya da ma wasu 'yan Najeriya suka yi watsi da shi a baya.
Batun ba da kariya ai dan rigindi ne mu kariya cewa su a gabanin cigaba da zalunci da suke yi.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara yake gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaba Joe Biden ya ba da sanarwar sanya ƙarin takunkumai da za su yi tasiri mai tsanani akan tattalin arzikin Rasha biyo bayan mamayar Ukraine da ta yi. Putin ne ya takalo ya zaɓi yaƙi, saboda haka shi da ƙasarsa za su ɗanɗana kuɗarsu, a cewar Biden daga fadar White House a jiyar Alhamis. Sabon takunkumin zai shafi bankunan Rasha, hamshaƙan masu kuɗin Rasha da kuma manyan kamfanonin fasaha. Tun da farko wani jami'in tsaro na Amurka ya ce Rasha tana da niyyar haɓarar da gwamnatin Ukraine da kuma mamayar makwabciyar ƙasar, kamar yadda shugaba Vladimir Putin ya yi a ranar Alhamis. Abin da muke gani yanzu shine babi na farko da wata babbar mamaya da za a yi, a cewar wani babban jami'i da ya shaida wa manema labarai cewa ya ƙara da cewa suna ƙoƙarin dannawa zuwa Kyiv. A halin da ake ciki kuma, shugaba Vladimir Putin na Rasha ya karɓi bakuncin Prime Minister Pakistan Imran Khan a wata tattaunawa mai tsawo a jiya Alhamis. Sun duba alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu da lardunan da suka haɗa da batutuwan da suka shafi matsalar juna na ƙasa da ƙasa. Khan ya isa Moscow a shekaran jiya a ziyarar aiki na kwana biyu da aka shirya, wadda ita ce ta farko a cikin shekaru 23 da Prime Minister Pakistan zai kai Moscow. Sa'o'i kaɗan kafin dakarun Moscow su kai hari kan Ukraine, jami'an Pakistan sun ce sun gana ta tsawon sa'o'i 3 a Kremlin a jiya Alhamis, inda shugabannin biyu suka tattauna rikicin Ukraine. Prime Minister ya ji takaicin halin da ake ciki tsakanin Russia da Ukraine, sannan ya ce Pakistan ta so a ce an bi tsarin diflomasiya bisa rikicin soja, abinda ofishin Khan ta ambato shi yana faɗa ma Putin kenan a jawabi gabanin ganawarsa da Putin ɗin. Rundunar 'yan sandan Russia ta tsare fiye da mutane 1,300 masu zanga-zangar adawa da yaƙi a wasu biranen Russia 50 jiya Alhamis. Bisa ga bayanin OVD Info, wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai zaman kanta. Zanga-zangar masu kin jinin yakin ta barke ne bayan da aka sanar da kai hari kan Ukraine. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce akasarin waɗanda aka tsare din a Moscow ne. Kungiyar ta ce an kuma yi irin wannan kamen a St. Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg da wasu garuruwan. Shugaba Vladimir Putin ya yi amfani da jawabi ta kafar talabijin wajen sanar da abin da ya kira da na musamman ɗaukan matakan soji a gabashin Ukraine da abin da ya danganta da barazana daga Ukraine.
To an jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda a kokarinta na yaki da tsatsauran kungiyar nan ta Boko Haram ta fuskoki daban-daban, Najeriya a ta bakin mataimakin shugaban kasar Yomi Osunbajo za ta kafa wata cibiyar kasuwanci ta kasa da kasa a jihar Borno don a dadda samun natsuwa. Haruna Dauda biyu gare ka.
Mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yemi Osunbajo ya ce za kafa wata cibiya na haɓaka harkokin kasuwanci a ƙasa da ƙasa a garin Maiduguri. Mataimakin shugaban kasar Professor Osunbajo ya dai wannan alƙawari ne a garin Maiduguri lokacin da yake gabatar da kananan 'yan kasuwa da ke cikin garin Maiduguri. Ya ce jihar Borno na ƙoƙari matuƙa wajen haɓaka harkokin kananan kasuwanci a jihar. Ya ce cewa jihar na fama da ƙalubalen tsaro. Professor Osunbajo ya ce kananan 'yan kasuwa da ke jihar za su aiwatar da duka harkokin kasuwancin da suke so su yi da kuma dukkanin abubuwan da suke so su sarrafa.
So it's therefore a great joy for me to announce today for MSMEs.
Ya ce ina mai matukar farin ciki shaida muku cewa ga dukkanin al'umman jihar Borno, gwamnatin tarayya tare da masana'antu masu zaman kansu za ta kafa muku wata cibiya na haɓaka harkokin kasuwanci a wannan jiha. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce kananan 'yan kasuwa na fuskantar matsaloli kamar haka.
Which include financial constraints, technological challenges.
Yace kamar matsalan karancin kuɗi da batun kimiyya da ƙarfin tattalin arziki da rashin wutar lantarki da rashin samun damar shiga hukumomin gwamnatin tarayya da dai sauransu. A cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum, to ko me waɗanda suka bace kulin nasu a wajen taron ke cewa?
Sunana Mustafa Abubakar Gaju. Mu muka kera mota wanda yake aiki da hasken rana wanda ake charger shi kuma yana aiki, wato ba shi da inji a jikin sa. Shi wannan ba ruwan sa da wani zuba mai ko petrol ko wani bakin mai.
Suna ga kai matashi ne kamar shekaran ka nawa?
Ni yanzu haka shekara na dai 30 ne.
To shekara nawa ka gana koyon wannan aiki?
Eh to wannan abu ne wanda na fara shi tun my secondary school time. So ina yin shi yanzu akalla ya kai shekara 12 zuwa 15 haka.
Kamar shekara nawa ka fara kira irin wannan motoci?
Eh mun faro dai kera motocin nan zan ce nan da kamar shekara a hudu da suka wuce. So far yanzu haka mun kera motocin nan guda 10, su wanda suke daukan mutane guda 7, sannan kuma suna iya tafiya har kilometer tsawon kilometer 150 a kowane charge ɗaya da kai.
Sunana Ali Muhammad Balba, mai ƙarfi Metal Construction Limited.
Kamar mai bahu kwarin yin wannan musamman mun na kera irin wannan wheelbarrow na zamani wanda kuma da banki da sauran.
Eh abin da ya ba mu kwarin gwiwa shine mun lura cewa wanda ake saya na kasuwa ba shi da ƙarfi, kuma a yanayin da muka yi wannan mun yi shi ne wanda zai yi abubuwa da yawa. Zai aiki a gida, zai aiki a gona, zai aiki a wannan ma'aikatan gine-gine.
Wato gaba duka ke?
Gaba duka ne.
To sunana Aisha Muhammad Sani. Turaren mutane kala-kala ne.
Kamar na kuke samun kayayyakin haɗa wannan taron wuta?
Eh muna siya a kasuwanni, sannan kuma wanda babu ana aiko mana daga wani guri.
Wasu matasa da suka baje kolin su kenan, wanda kuma mataimakin shugaban kasa ya duba har mai alƙawarin kafa masana'anta na musamman saman mana cibiyar haɓaka harkokin kasuwanci. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugabannin kasashen Afirka guda 7 sun hallara a Kinshasa a jiya Alhamis domin yin nazarin yarjejeniyar 2013 da nufin tabbatar da zaman lafiya a yankin gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo mai fama da rikici da kuma yankin mai manyan tafkuna. An bullo da shirin zaman lafiya tsaro da nufin a kyautata ƙoƙarin da ake na kawo kwanciyar hankali a yankin. Miliyoyin mutane sun mutu sanadiyar rikicin cututtuka da kuma yunwa cikin yaƙe-yaƙen shekarar 1996 zuwa da 97 da kuma 1998 zuwa 2003 rikicin da ya mamaye kewayen gabas da kuma tsakiyar Afirka. Taron kolin wanda shine na 10 a jerin tarurruka ya hada kan shugabannin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, Afirka ta Kudu, Uganda, Angola, Burundi da kuma Afirka ta Tsakiya, a cewar wani jami'in diplomasiya. Yan hutun kasar Yemen waɗanda kungiyar su ke samun goyen bayan Iran kuma suna iko da sana babban birnin kasar da yawanci arewacin Yemen sun kama wani tsohon jami'in yada labarai daga ofishin jakadancin Amurka a makon da ya gabata, bisa ga lafazin lauyan kare haƙƙin ɗan adam a Sana Abdulmajid Sabra da kuma wani daga cikin iyalan wanda aka kame. Sabra ya ce an kama tsohon jami'in yada labarai a hukumar tsaro da leken asiri ta 'yan tawayen Hutun. Ba a ba da masaniyar ko sun tuhumi mutumin ko kuma wani daga cikin waɗanda suke tsare da su daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancin a cewar sa.
To gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu. Kamar yadda ba a rasa sani ba, yaƙi kan haddasa tsadar man fetur da matsala ga tattalin arzikin duniya, musamman ma a idan akalla ɗaya daga cikin ƙasashen da ke gwabzawar mai arzikin man fetur ce. To ganin cewa Rasha da ke barin wuta yanzu haka a Ukraine ƙasa ce mai arzikin man fetur, ana ganin wannan yaƙin zai yi matuƙar tasiri kan tattalin arzikin duniya, musamman ma a ƙasashe irin Najeriya wacce ita ma mai matuƙar arzikin man fetur ce. To don haka wakilinmu a Abuja Sale Shehu Ashaka ya tuntubi wani mai sharhi kan tattalin arziki mai suna Malam Yusha'u Aliyu kan wannan hasashe, sai ya ce.
To idan kana so ka auna kai harin da Russia ta ma Ukraine, sai ka koma lokacin da aka fara yakin Gulf War, tunda aka kai mu Iraki hari da abin da ya shafi kasuwar man fetur, saboda Iraq tana cikin cibiyoyin da aka kafa kungiyar OPEC, sannan kuma wannan fara yaki ya sa kasashe da dama ba a samu fetur din a kasuwar duniya saboda yakin da aka fara. Yanzu haka kuma da Russia ta kai hari, dole ne dama tunda aka fara samun tarnaki tsakanin ita Russia da Ukraine, farashin crude oil ya tadagawa saboda akwai siyasa da take a kasuwar man fetur wacce ake cema wato OPEC da kuma OPEC plus, to plus din Russia kenan. Lokacin da duk kaga man fetur yayi tsada, to da akwai hannun Russia a tsadan shi, ko dai na yi rage yawan man da take kawowa kasuwa, ko kuma ta wasu dalilai wanda da hannun Russia a ciki. Dalilin da Russia take so danya mai a rasu sai shine fadan da take da Amurka kurman fada din nan. To idan mai crude oil ya arha, ita Amurka ba ta samu ta sayar da man da ta kirkiro wanda yake Shell Petroleum din nan, so da haka sai mu kasashe da dama sai su koma suna siyan wannan Shell, sai Amurka ta koma tana samun kudade. To kuma duk lokacin da yaki ya barke ko kuma farashin danyen mai ya fara dagawa, lokacin ne ake koma ma wato man Amurka Shell din nan.
To idan ka duba yau din nan kusan mai ya kai gangan mai ta kai kusan $100 da wani abu, kamar yaya kake ganin zai shafi Najeriya?
Zai shafi Najeriya ne saboda kudaden shiganta zai karu, saboda ƙasa ce da ta dogara daga kashi 80 zuwa 90 daga kudaden da ake samowa daga sai da danyen man fetur. Amma kuma za ta koma ta wahala saboda suna shigo da danyen man fetur wanda ƙasashen da ke tace danyen man fetur din za su yi shi da tsada, saboda haka farashin da za su sayar da tataccen man fetur zai zama da tsada, saboda haka tattalin arzikinmu da tallafin da zamu bayar zai zama mai tsada. Abubuwa ne guda biyu wanda suka ci karo da juna.
Okay, na fahimta kenan, shi yasa ministan man Najeriya ya ce wannan ba alheri bane tashin man nan da aka samu yanzu.
Wallahi alheri ne, saboda tunda shugaba Buhari yake shigo gwamnati ake ta kuka cewa yana wahala ne saboda farashin man fetur bai da tsada, saboda haka abun mamaki ne yanzu a ce mai na tsada, wai kuma za mu yi kuka kuma ba zai matattalin arzikin ba. Ni ban fahimci wannan ilimin ba.
Ka a hirarsa, to a gaida Sale Shehu Ashaka a hirarsa da Malam Yusha'u Aliyu. A shirinmu na hantsi za a ji wannan.
haka yi maganan kare shugabanni abu ne wanda ta wani fanni yana da kyau don a samu a kare martaba na wannan fanni na gwamnati tunda wannan kariya ba kowane dan majalisa bane aka ce a bashi domin su samu su natsu su sa hankali a bisa babban aiki wanda kake gaban su to wannan kuma idan aka kawo shi majalisa za a yi muhawara akai kai zabe akai
baya ga batun kariya akwai misabin ta shirin baiwa shugabannin majalisa dokokin fansho har na tsawon ransu amma tsohon dan majalisar wakilai a jamhuriya ta uku Isa Musa Matori yace wanda
to sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa baya ga haka a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kam ga shirin mu na gaba
manuniya
ashe dai har yanzu tsugunna bata kare ba game da taimakon tallafin man da ƴan ƙasa suka dinga dauki ba dadin daukin daga yatsa
ko a ƙara kudin mai a rage wannan subsidy din ko ko a karbi bashi ko za a samu ko ba za a samu ba ban sani ba ko ko a ƙara haraji
game da rikicin rungumannin fadin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Kano kuwa wani balli ne a ƴan jam'iyyar ne ke cewa ai kokarin da ake na kwakule matsalar cikin jam'iyyar ma yanzu ka uwar jam'iyyar ta ƙasa ta hargitsa
to ai wajen jam'iyya bata neme ba hata gama aikin ta ta ba shi certificate a matsayin sai wanda ake gani shine halatta shi a gurin ta ba idan shari'a kasar nan ba ya za ya warware matsala
to ko me dalilin uwar jam'iyyar APC na dage taranta na kasa dukko da yake mafi akasarin ƴan takarar kujeru sun riga sun nafa
jam'iyyar nan ta bunƙasa ta yi yawa ga ƴan takarar shugaban kasa nan da dama tana da gwamnati wajen 22 ba zai yiwu ta zamanto bata bi ka'idar doka ba
to sai dai duk da daddale dalilan dage wannan taro na kasa na jam'iyyar APC sun wasu ƴan masarjan tare Najeriya na jam'iyyar na ganin da san dai za a yi wa jam'iyyar APC wata-wata
na taba wannan magana na ce jam'iyyar nan tana iya fashewa tunda an faro ba daidai ba kuma an ki tsaya a gyara waɗannan abubuwan to ina ganin ba daidai din ba za ta sa yanzu a yi ta yin ba daidai ba
game da taron tattara ƴan jam'iyyu daban-daban da gaggan ƙasa da suka ce to Najeriya kuwa wani tsohon gwamna ne ke cewa kawai taro ne na masu neman abin da za su tsotsa
hadin shi ne a wagire mutum da kansa ce Allah shi dan PDP ita ai dafi PDP dan APC ne musu Buhari waliyin Allah da shi ayi laifi so tun da sun ce ce tore shine a ga mu laifin za a yi da su bi gyara
wadannan fa sai sayan so mun ta muka taso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannun mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna wa duniya yadda ake siyasa tsantsa shiri na 54 cikin jerin gwanan shirin manuniyan da yanzu kusan ko ina a duniyar Hausa ya riga ya ratsa ratsawar kuma amma ta maganar rariko kudin tallafin mu a tarayyar Najeriya ne gwamnati ke cewa a gaskiya ta rasa yadda za ta yi ta motsa domin kuwa duk da kai kudirin karamin kasafin kudi na sama da trillion biyu da za a tura domin tallafawa ɗan Najeriya da za su samu su dan kimsa shine abin da dan masarjan tarayyar Najeriya daga jihar Taraba sanata Yusuf Abubakar Yusuf ke cewa yanzu aka dai duk wani tsari na kasafin kuɗin ma wannan maganar tallafi ta hargitsa
abu ne wanda yake da wuya sabili da inda za a fitar da sabon kuɗaɗe ne trillion biyu da jan kai a biya wannan subsidy abu ne ni nake gani abu ne mai wuya ko a ƙara haraji a ƙasa koko a nemi bashi koko a wasu ayyukan da za a yi a rage su to amma wannan duka ba shi ba ne abinda yake faruwa dole ne mu yarda a ƙasar nan canjin kuɗin naira da dala ba mu rike shi yadda ya kamata ba sabili da a yau idan aka ce za a canja dala ɗaya da naira ɗari wannan subsidy ba za a yi ta ba ma gabaki da subsidy za ta tafi to don haka ko a ƙara kuɗin mai a rage wannan subsidy din ko ko a karbi bashi daga inda za a nemi bashi a karba ko za a samu ko ba za a samu ba ban sani ba ko ko a ƙara haraji amma gwamnati tana da hurumi ta ce lallai mu subsidy din nan duk yadda aka yi zamu biya sabili da muragewa mutanen Najeriya wahala, amma ni a gani na za ta yi shi da wahala.
Da lamu dai rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Kanawa na neman ganin ya mata katsa-katsa saboda shugaban falli guda na jam'iyyar APC a jihar Kanawa Alhaji Haruna Dan Zago ya zare zaren zazzage zallan batutuwan da ya hanga game da harkallar jam'iyyar da yace wani irin mugun kitso ne kawai aka kitsa.
Wannan hukunci da kotu cewa ta jingina wannan hukunci da kotun Abuja ta yi, ita ba ta da iko yin hukunci, ita wannan kotu kotu ba fil haka kuma ita ba ta kotu sai kotu ba ta iko yin hukunci, kuma ta tattara gabaki ɗaya ta sha koma gurin uwar jam'iyya ta je ta sasanta abu ne cikin gida wanda kuma haka yana da kyau. To abin mamaki abin da baka takaici maimakon mu da ita ce tidin kare mu sulhun nan, sai kuma muka samu labari ko muka gani cewa har ma an ba da certificate of return wato sakamakon cin zabe ga waɗanda muka kada a kotun nan.
To yanzu ina makomar sulhun naku
kenan. A yanzu dai lauyoyin mu da kuma duk masana shari'a da muke tare da su muna nan muna corporation muna shiryawa zamu je kotun koli dan mu gane shin wannan hakunci da kotu ta jingine meye matsayin sa a cikin shari'a.
To ta bangaren sasanta da sulhufa
to ai wajen jami'a bata neme mu ba har ta gama aikin ta, ta ba shi certificate a matsayin sa ne wanda ake gani shine halatta shi a gurin ta ba idan shari'a kasar nan ba, su ba kwashi an ba su ba, mu kuma namu da muke da hiba a ci an soke ba, ya za a yi warware matsala.
Me yawa irin wannan rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan na jam'iyyar APC a wasu sassan Najeriya da ya bi kusan ko ina ya ratsa yasa uwar jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ta dage taron da ta shirye yi a wannan wata ta ce sai idan Allah ya kai mu watan uku wato watan gobe dan tabbatar da babu wani ragowar mai daga yatsa. Ko dake dai daraktan tsare-tsare na jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya Professor Almustafa Osiju ya ce ya kamata a sani fa an dage taron jam'iyyar APC na kasa ne saboda yadda ta riga ta tumbatsa.
Madina ita jam'iyya kullun tana duba abin da ya dace da abin da ya dace da doka. A wannan karan jam'iyya ta duba ra'ayi da kuma shawarwari na masana da suka bada shawarar cewa ya kamata ta gyara daftari ko ko jadawalin taron kasa din nan wato National Convention ya zamanto cewa an yi zaɓuɓɓuka na yanki daban sannan kuma a yi zaɓen National Convention wato zaɓe na kasa shi ma daban. Sannan muka duba tarihin wannan jam'iyya kusan shekarunta bakwai ne. Da jam'iyyar tana hakilo ne saboda haka aka yi wannan zaben a bai ɗaya a lokaci ɗaya a mataki ɗaya. Amma a yanzu jam'iyyar nan ta bunƙasa ta yi yawa ga 'yan takarar shugaban ƙasa nan da dama, tana da gwamnoni wajen 22 ita take da yawa a majalisar ƙasa. Ba zai yiwu ta zamanto ba ta bi ka'idar doka ba.
Sai dai kuma duk da hudo da hujjojin da jam'iyyar APC ta yi game da ɗage wannan taro, wani sanata a jam'iyyar APC ya sake ɗaga yatsa. Har ma ɗan majalisar sanata Ahmad Babakai ta jihar Katsinawa na cewa ya lura da ruhin jam'iyyar APC kawai shugaban jam'iyyar ke neman su kwankwasa.
Tun da aka fara tafiyar wannan taron wanda shine na ƙarshe, APC tarihi idanta shugabanninta sun rihe idansu sun bari ana ta sakarci. A dalilin haka kuma in kai yadda kake so to kuma za ka ga abin da baka so. Ni ina ganin ma wannan sunan tabi ne gaskiya. A ce jam'iyya mai mulki tana da ragaman mulki a hannunta, ana dambarwa yadda za a yi taro na ƙasa wanda shi zai hiddo manya-manyan mukamai na jam'iyya wanda za su rike jam'iyya ta tasan mazaɓe ta ci zaɓe. Kaga ai akwai abin mamaki. Saboda haka tun da an faro ba daidai ba kuma an ki tsaya a gyara waɗannan abubuwan, to ina ganin ba daidai ɗin ba za ta sa yanzu a yi ta yin ba daidai ba. Na taɓa wannan magana na ce jam'iyyar nan tana iya fashewa. Dan yanzu haka ni na san mutane da dama wanda sun riga sun sadaka su akan maganar APC, kuma mutane ne stakeholders ne manya, akwai sanatoci, akwai 'yan majalisar tarayya, akwai na wurare daban-daban. Saboda kawai an kitsa a ji hankali wuri ɗaya a 'yan mutane adalci.
Da alamu dai gaggan 'yan siyasa da tsaffin masu riƙe da mukamai a tarayyar Najeriya suka tattara taron ceto Najeriya suna nema su matsa. Saboda a wannan mako ma an hangi wasu daga cikin wanda suka halarci irin wannan taro a baya sun tattara taron tattauna taron yadda za a ceto Najeriya suka ce tana cikin wani hali kuma talauci ya riga ya mata tsatsa. Sai dai tuni tsohon gwamnan jihar Jigawa Alassar Lamido ya bulle yana gaya wa duniya cewa waɗannan gagga da ake gani kawai nema suke samu gurin da za su dan kutsa.
In dai akwai laifi duk abin da su aka yi hadarin shi ne a waje ne mutum da kansa ce Allah yafi. Dan PDP ita ai laifin PDP. Dan APC na mulkin Buhari waliyin Allah yace ai laifi. Su dan gote wanda su ai komai da komai suke wani kudin duk abin da kudin nan su zo ake yi wadan tun mulkin jirsan zuwa wasu har zuwa yanzu su ake su ce an yi laifi saboda ka ai abin da gyara zo kenan so tun da sun ce ceto ne shine a ga mu da laifin da za a yi don sai mu gyara
ya kace hasashen yadda ita kanta tafiyar zabe na 2023 zai za ta kasance
wato wani abu yake wanda yake hasashe a yanzu ai kwasan dai ko sai muke matsayin dabara ko ai ko da faradin mu sani amma a wai gari a ce din jam'iyyar APC na gwamnatin APC sun yi kamfen ce kwa farawa ne so ce yau ce su mutane daga APC din jam'iyyar PDP wanda kun yi farkon shekara babu iyaka kun yi mulki ku zo ku ce wace ce mutane daga PDP sannan ɗan kaso nan komai da ku ake yi duk abin da kuke yi riba kaza kaza na abin da duk ku ake yi kun ku ce wai an yi alƙawari a ce to
duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya a wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da masu dafifin dafe madafin iko cewa a kullun aka kwana aka tashi fa cikin kwanakin da aka kebe musu ne suke ta ƙara tatsa domin kowa daga juma'an nan ma saura kwanaki 458 ne ga waɗanda aka zaba shekarar 2019 su koma gefe guda su matin da sun ci sun yi gyatsa kuma a madadin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar dokan jihar cikin wannan shirin da masu sauraro ke cewa yanzu ai ya riga ya tumbatsa ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya
to yanzu kuma ga nasihar juma'a
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ne naku Ustaz Muha Halil Malam dan yaro an agdazi yau ma alhamdulillah gashi muna tafi da mawdu'i wanda ya shafi abu wanda yake ya zama cuta ce a zamantakewa musulmi yau shine rashin iya baki komai baki kowa saki da abin da kaga dama sai ka faɗi shi ko wata magana nan da zaka gayyanta kai kana ganin kamar wasa ne sai ta zamanto ta kasance tashin hankali ga mutane ko ta kawo wani bala'i ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin Qur'ani ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid dan adam babu wata magana kai da zaka kotawa kai sai kana da mala'iku wanda yake raqibun atid wanda su suke kiyaye kuma Allah yake cewa sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suke gayi duka idan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq yake gaya mana a wani hadisi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut duk wanda yake ya bada gaskiya da ranar lahira to kan gobe dan an mutu za a tashi to yaje al ko kuma yi shiru da ka yankuwa musulmi musayi irin abubuwan da muke faɗi to irin lokacin da muka samu kanmu cikin shi lokaci ne mai wuya lokaci ne na tace nace da abin da zai kawo rudani ko tashin hankali a cikin jama'a mai kokari mu kiyaye shi mu musulmi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyar nan ba sai dai ga mana abin da zai amfane mu duniya da lahira kenan a maganganu wanda yake ya dace da wanda bai dace ba yau mun samu kanmu suna fita bakin kowa abin da muke kira da gare mu musulmi a kiyaye kuma ubangiji Allah yake ga mana Qur'ani yake cewa innal ladzina yuhibbuna an tashi al-fahisatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wanda suke dufo abinda suke ta kokari su watsa abin da zai zama alfasha ko banna ko rashin kwanciyar hankali ko kashe kashe a cikin mutane bale wanda suke cewa la ilaha illallah muhammad rasulullah Allah yake ya tabbata gare su azaba mai radi kin duniya ba su ba zaman lafiya Allah zai jarrabe su da rashin kwanciyar hankali a wurin aikin su a gidajen su a dukkan zamantakewa tun nan duniya idan haka yan uwa musulmi da abin da muke yi mu yi aiki da wannan hadisi na annabi da yake ce mana wanda ya bada gaskiya da na lahira ya fada alkhairi ko kuma ka kama bakin ka da haka mu san abin da muke yi wanda muke aikatawa har wasu wanda ba mu ba da muke tare da su su koyi da mu assalamu alaikum
to da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amman a taƙaice
Shugaba Joe Biden ya bada sanarwar sanya ƙarin takunkumai da za su yi tasiri mai tsanani akan tattalin arzikin Russia biyo bayan mamayar Ukraine da ta yi Putin ne ya takalo ya zabi yaki saboda haka shi da ƙasarsa za su ɗanɗana kudar su a cewar Biden
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da caji wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza da shi kuma ya hada sai kuma injiniyan mu yanzu Carl Stalin ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri wassalam sai Allah ya kai mu muna fatan za ku kasance da mu kuma za ku ci gaba da kasancewa da mu a sauran shirye-shiryen mu da za su gabata mu gode.